Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karin muna mitoshi 17:25 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta cocin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya tsone wa 'yan fensho ido a jihar Niger, sai kuma shawarin kwararru kan yunkurin gwamnatin Najeriya na shawo kan matsalar shan miyagun kwayoyi. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya, shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Sai Sulaiman Mun Barma ya shigo da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Jamhuriyar Niger. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kotu a Canada na duba yiwuwar ko za ta baiwa shugabar katafaren kamfanin fasahar nan na Huawei Bailey yayin da take jiran ganin ko za a miƙa ta Amurka domin a tuhume ta a kan. Jiya Litinin kotun da ke birnin Vancouver ta ci gaba da sauraron shaidu kan Bailey Meng Wazo. Lauyoyin Meng sun nemi kotu ta baiwa wadda suke karewa Bailey, suna mai cewa idan aka yi la'akari da kamfanin fasahar da kuma kuɗin Bailey na miliyoyin daloli za su tabbatar da ganin ba ta gudu ba. Suka kuma ce idan Meng ta gudu daga ƙasar, hakan zai zamanto abin kunya ga ƙasar China. Suka ƙara da cewa wannan ma ba zaɓi ba ne gare ta. Su kuma lauyoyin gwamnati masu wanda suka shigar da ƙara sun bayyana cewa bai kamata a baiwa Meng Bailey ba, dalilinsu shi ne tana da hanyoyi da kuma babban dalilin da zai sa ta gudu. Jiya Litinin jaridar ƙasar China ta Global Times ta kira matakin da Canada ta ɗauka a kan Meng da cewa rashin imani ne. A daren jiya Litinin, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana gidan talabijin na ƙasar inda ya sha alwashin maido da zaman lafiya da yin alkawarin ba zai sake amincewa da irin tashin hankalin da ya faru a birnin Fars da sauran biranen ba. Amma kuma ya ce ya fahimci takaicin shekara da shekaru da mutane suke fuskanta, wanda ya haddasa zanga-zangar da ake kira Yellow Vest. Shugaba Macron ya sanar da dokar ta ɓaci akan abin da suka kira matsalar tattalin arziki, ya kuma yi alkawarin ɗaukan matakan gaggawa, wanda ya fara da ƙara mafi ƙarancin albashi da euro 100 wanda zai fara a watan gobe. Ya kuma soke ƙarin harajin da aka yi a kuɗaɗen 'yan fansho, haka kuma ya buƙaci ma'aikatu su biya ma'aikatansu kuɗaɗen bonus na ƙarshen shekara. Ya kuma sanar da cewa za a fara zaman tattaunawa a duk faɗin ƙasar domin neman hanyar mafita. Macron ya yarda da kuskuren da gwamnatinsa ta yi a ƙoƙarinta na sake farfaɗo da tattalin arziki a ƙasar. Ya ce mutane sun ji kamar an bar su a baya, kuma gwamnati na tafiyar hawainiya wajen baiwa mutane abin da suke buƙata wajen gudanar da ayyukansu. Farin jinin shugaban ya yi ƙasa a 'yan makonnin nan, inda masu suka ke awar cewa bai san irin damuwar da ke damun talakawan Faransa ba. Amma Macron ya ce abin da ya fi damuwa da shi shi ne Faransa da mutanen Faransa. Cikin gaggawa an samu bamantar ra'ayoyi kan sanarwar da Macron ya yi a wata hirar tashar talabijin ta Faransa ta yi. Yawancin jagororin masu zanga-zangar Yellow Vest na wato da 'yan adawar siyasa sun yi watsi da matakan da cewa ba su isa ba, sai dai wasu 'yan ƙasar na ganin Macron ya taka matakin farko da zai daidaita al'amura a ƙasar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin muhalli daga kusan ƙasashen duniya a 200 sun isa birnin Katowice na ƙasar Poland domin neman hanyoyin da za a bi domin amfani da yarjejeniyar Paris ta 2015 don dinkarar sauyin yanayi. Shugabannin ƙasashen duniya ba su halarci taron sauyin yanayi na wannan shekarar ba, yawanci saboda tana buƙatar amincewa da hanyoyin da za a bi wajen aiwatar da yarjejeniyar Paris. Gabanin halartar ministocin, masu rajin kare muhalli daga ko'ina a faɗin duniya sun gudanar da wani maci a birnin Poland ranar Asabar domin nuna takaicinsu da kuma kira ga gwamnatoci da su tashi tsaye su kare muhalli. Wannan lokaci ne da za mu kare gidajenmu, abinda masu zanga-zangar ke faɗa a kusa da babban ɗakin da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta gudanar taron makonni 2 kan sauyin yanayi. Yawan kananan yaran da suka kamu da wata cuta mai shanye jiki yayi yawan da ba a taba gani ba a Amurka a cewar hukumar hana yaduwar cututtuka ta CDC. Jiya Litinin hukumar CDC ta tabbatar da cewa an sake samun sama da yara 24 sun kamu da wata cuta mai kamar polio da ake kira acute flaccid meningitis wato AFM a takaice, wanda hakan ke nuna da cewa an sami yara 158 a jihohi 36 na Amurka cikin wannan shekarar. Jami'an lafiya a Amurka har yanzu sun kasa gano abin da ke haddasa wa kananan yara su rasa damar iya juya fuskarsu da wuyansu da bayansu da kuma hannayensu da kafafunsu. Alamomin cutar na bayyana ne kusan mako guda bayan yara sun yi zazzabi ko wata cuta mai shafar lumfashi. Ana alakanta wannan cuta da cewa cutar polio ce, amma jami'an lafiya sun ce babu wata shaida da ke nuna cewa cutar AFM tana da alaka da polio, wadda aka kawar da ita a Amurka bayan da aka samu allurar rigakafinta tun a shekarar 1950. Hukumar CDC na bibiyar cututtukan da suka shafi AFM tun watan Agustan shekara 2014, tun lokacin an tabbatar da samun yara 484 da suka samu cutar AFM a cewar hukumar lafiya.
To a gaida Sarfilu da karanto labarai. Kama da labarin bude taskar hotunan namu a jihar Niger, Nigeria, inda gwamnati ta fara biyan yan pension bayan shekaru suna kai komo, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana.
Daruruwan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger a Nigeria ne suka yi dafefe a harabar ma'aikatar pension ta jihar Niger domin karbar kudadansu na sallama daga aiki da hukumar kula da kudadan pension ta jihar Niger ta fara yi a ranar Litinin dinnan. Tsofaffin ma'aikatan dai a cikin wani yanayi na tausayi a sakamakon yadda tsufa yakan kama a jikinsu, sun dauki shekaru suna jiran wannan rana, da wasu ma sai dai wakilansu ne suka zo domin kuwa tuni rai yayi halinsa. Ga abinda wasu da suka yi sa'ar samun kudaden nasu ke cewa.
Sunana Malam Bello Garba daga nan cikin garin Mina. Alhamdulillah, mun gode ma Allah. Akwai yawancin mu da muka retire tare yawanci sun koma ga Allah, amma mu da muke da rai har yanzu mun gode Allah, kuma mun gode ma state government at least sun yi kokari.
Sunan shi Dako Usman.
Kai foto shi.
Muhammad Usman.
Sai sunan shi ya fito cikin wani za a biya ko?
Eh, sunan shi ya fito.
Tun yaushe ne rasu?
To, ya rasu tun 2014. To, yanzu da na zo dai na ji an kira sunan shi ya fito, na ji dadi, na fara dariya.
Dan wake kenan.
Gaskiya.
Shugaban hukumar pension a jihar Niger, Alhaji Usman Tinau, ya ce sama da tsofaffin ma'aikata 1,600 ne da suka hada da na jiha da na kananan hukumomi za su samu kudaden nasu a sakamakon naira miliyan 300,000 da suka samu daga gwamnatin jihar Niger.
Wato wanda kaga an biya yanzu na state akwai retirement benefits su 449, akwai kuma wanda suka rasu 122, sannan akwai wadanda ake cewa augmentation, wato su da masu retire amma a wancan sabon pension din.
To sai dai ga alama har yanzu tsugunne bata kare ga wasu tsofaffin ma'aikatan ba, domin kuwa sun ce basu ga sunayensu ba.
Sunana Alhaji Idris. Ni ba samu ba ko sis ba su ba mu ba, mu ma ba sunan mu ma ba mu gani ba.
To sunan ka bai cikin wannan?
Bai cikin wannan.
Amma me aka ce maka?
Wai sunan mu na washe an sake yin wani, sannan kuma ba mu san ran da za su yi wani ba.
Mallam Sani Abubakar.
Ni cikin ka ya fito cikin wannan da ake biya?
Allah ya sa ba fito ba.
Ya sa to bai fito ba.
Haka dai kawai na gani.
Kin yau shekara retire?
Ni na yi retire 2016 November.
Eji.
To ya sa hakuri nake ci. Gani da yara da sun kasa zuwa makaranta ma. Abincin na samu na safe sai gobe kuma.
Shugaban hukumar pension a jihar Niger, Alhaji Usman Tinau, ya ce waɗanda ba su ga sunayensu ba a wannan karon su ƙara haƙuri, watakila nan gaba kaɗan sunayen nasu zai fito. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Talaka kamar kuka akuri arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kamar kuka akuri
To yanzu kuma bari mu koma kan batun kwamitin cika aiki da gamawa kan yaki da shan miyagun kwayoyi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa da nufin shawo kan matsalar da take ci kamar wutar daji a arewacin kasar. A cikin hiranmu da Dr. Muhammad Ladan ya shawarta matakan da ya kamata dauka idan ana so hakata cimma ruwa.
To abinda za a gaban da muke nan kasashen ke zaman da tana aiki da wadansu irin su wannan lokaci wadanda suka samu wannan jaraba ya kamata akwai magungunan da ake ba su rage tsananin jaraban a nan kasashen. To a ga wadanda suke da jaraban a dauke su a kai su ga asibitoci yanda za a albasu magani zai rage musu jarabar nan. Yawanci in ba haka ba kuma yawanci kuma wadanda suke aiki irin abubuwa kamar masu aikin magunguna da sauransu su ma a ja su yanda za su rinka taimakawa akan abubuwan nan. In ba haka ba wannan kan zai ko wani lokaci za mu ta samu wannan lalurar malama.
Matasa din nan kana ganin duk lokacin da aka sami wasu kalubale irin haka galibi akan danganta kalubalen nan da ake fuskanta a Najeriya baki daya ana danganta shi da talauci ana danganta shi da rashin aikin yi ana danganta shi da yan siyasa da suke amfani da wannan domin cimma muradin kansu da dai sauransu. Kana gani a ganin ka kai ku da kuke da kwarewa a wannan fannin ainihi inda ka san Najeriya ka san nan menene kake gani masababin wannan?
Masalin wannan kin san yawanci waɗanda ba su da aiki wani lokaci yawanci in ba su da aiki suna gwaje-gwajen abubuwa daban-daban wanda zai juya musu hankali waɗansu. Kamar nan kasashen yawanci waɗanda ba su da aiki waɗanda ba su komai suke shaye-shayen nan da yawa waɗanda suke aiki ba su cika shaye-shayen nan da yawa domin suna da abubuwan da suke damuwa da su ko wani lokaci. Saboda haka yawanci kuma a Najeriya mu ya kamata gwamnati so masa matasa abubuwan da ya kamata su rinka yi. To na sa musu abubuwan da suka yawanci ransu ba zai je wurin irin magunguna mugayen magungunan da ake sha ba ko nan kasa abinda ake kenan a tabbatar matasa suna da abin yi kamar arewa musamman arewa zaki kowane jiha kika je akwai masa matasa da yawa ba su aikin komai kullun zama suke kowane lokaci kawai na kashe wando ba su komai. Saboda gwamnati ya kamata taimake su a samu su abin da za su rinka yi. In ba haka ba to wannan laluran da yake muna nan za mu ta shan wahala da abin nan.
Ta gaida Dr. Muhammad Ladan yanzu kuma sai mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Allah Ubangijin Allah su gaba gajin addu'ar mallam.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogoma na Washington ke cewa karfe 2:15 na asuba. Yanzu kuma ga baban Yakubu Makiri da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Hiran wakilin mu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da bakonmu Alhaji Bello Muhammadu Bakura, tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO. Hirar ta kai inda bakonmu yake bayani akan yadda hukumomi za su kula da masu amfani da babura, musamman ma mai kafa uku da ake kira a daidaita sahu, wanda a fadar bakon namu galibin su ba su san ka'idojin tuki da alamomin kan hanya ba. Ga dai ci gaban hirar.
Kamata ya ce duk wanda ke tuka waɗannan ɗan adiya sahun ya san ma'ana waɗannan hanyoyi, ya san ma'ana waɗannan abubuwa, kuma ya san ma'anar traffic sign ko alamomin abin nan hanya.
Wasu na maganin cewa fa kamata ya yi a ce an ware an keɓe musu wasu titina ko kuma wasu yankuna da ya kamata su bi a matsayin mataki na wato kan dagarki, tunda yanzu da wuya kan kirga mota ɗaya zuwa goma baka ga irin fantin nan na adidi ta sahu a jikinta.
Abin da ya kamata kenan a yi, to amma a matsayi a hali da muke samu kanmu na rashin kuɗi, me wane gwamnati ba ta iya wannan ba? To amma idan aka tsaya aka yanke wani guri aka ce nan za su bi, kuma aka tabbatar da hukumomin da masu kula da hanya suna nan kodai suna tabbatarwa da cewa an yi haka, sun bi din sun bi doka, to za a samu maslaha. Za a iya haka, za a iya keɓe wani guri ko zane a yaran titi. To duk mun kai kalhayo na mu again matsalar ba su da faɗi, so saboda haka yanke musu wani guri an zai wahala. Sai dai ko hankali gwamnati ta samu kuɗi za ta iya yin waɗannan
hukumomi. Da a baya na san akwai gwamnatin Kano ta baya can da suka so su tsara a lokacin gwamnatin Ibrahim shekaru karanta na biyu, da suka faɗaɗa wasu titunan Kano. An tsara cewa za a keɓance iya titunan da wato ƴan adaidaita sahu za su bi, misali sai dai su dinga daga babban titi su dinga shigowa unguwanni suna kai mutane ko suna fito da mutane cikin babban titi misali. Amma dai hakan ba iya wato wanzar da shi ba. Kana ganin idan aka ɗau matakai irin waɗannan za su taimaka wurin tsaftar sha'anin zirga-zirgar ababen hawa a cikin birni da ke Kano?
Za su taimaka ƙwarai da gaske, amma matsalar shi ne mu ba ƙasashe ne muka shiga ba. Idan ka ƙasar da suka shiga ba, ai akwai duk wani kurɗa inda ka sani duk wani lungu akwai hanya za ka iya samun motar za ta kai ka, ba kamar nan ba. Yanzu akwai lungun da za ka iya zuwa ba. Dole sai da irin su wani ta saman wannan irin kamar cikin gari da sauransu. To amma idan da in ka duka hanyar ka ci gaba, su hatta kan hanyar akwai titin da gurin da aka keɓe a cikin hanya wanda na boss ne in ta taho ita kanta traffic light din tana sansa, in ta hango suna ba da dama su wuce kafin abin nan, kafin sauran motoci su wuce na ta gaya haka ta bayar. To amma nan mu ba mu kai wannan matsayin ba, amma duk da haka za mu iya fara daga wani waje, ma'ana kamar manyan hanyoyin namu mu ƙara faɗa su, mu yanke wani guri mu ce nan ƴan babura ne a daidaita sahu da ƴan ashaɓa, wannan gefen shi kuma ƴan bos ne, wato ma'ana kiya-kiya, sannan tsakiyar da sauran motoci. Zai iya wannan, amma abu ne wanda zai nemi kuɗi da yawa a halin kuma da ake ciki yanzu, yan tattalin arzikin ƙasar mai nuna akwai raunin yanda sai dai nan gaba in Allah ya sa an samu kuɗi waɗanda abubuwa sa iya shigowa.
To idan aka yi tsari kamar misali na a ce daga cikin wasallari ɗan adaidaita sahu ya kawo bakin court road ya ajiye koma ba shi da hurumin da zai hau wannan titin na court road ko na Zaria road.
To amma a nan ga wanda za ta ajiye masa za ta ɗauke ga misali ya tafi da shi bata daga nan gurin, in akwai wannan fayin, in akwai wannan tsarin zai yiwu ƙwarai da gaske. Amma a ce ka an kawo ka bakin kuturo an ajiye ka daga sallare, to kaga za ka nemi mota, in ba ta yake so ka zo ka nemi mota bata, to me za ka hau ka je bata?
Kila akwai taxi ko bus.
To akwai taxi ko bus. In ka samu taxi anan ta dauke ka ta saboda kai bata abin da ake gudu cinkoso ake gudu. To bai bare gwa zai ba. Shi cinkoso ana so a rage shi abubuwa da yawa ne su shigo ciki. Wata wani tsari wanda motoci za su bi hanya ko wace aida muke yi. Sannan kuma wata hanyar a kashe ta ma amma da ce wan mai na increasing volume na traffic na kan hanya. Abubuwa ne da yawa za su shigo ciki. Wanda yake requiring shi ba haga haduwa ta hukumomi. Su za su zo da abubuwa da alƙalima na abubuwa wanda su tabbatar a nuna masa hanyar da a cikin gashi abin da ake su koyi su tabbatar cewa hanyar kaza wannan kaza wannan kaza a samu a duba a gawai ce wanda ya kamata a mai da su wanwai ma kamata ya ce a cikin curriculum
manhajar ilimi
ko daga primary school zuwa secondary school a ce ana sa waɗansu manhajoji da yanda za su nuna wa yara haƙƙinsu akan haƙoƙin da ya kamata a ce sun rike na kan hanyar bin hanya da kuma tabbatar da lafiyar hanya haka a secondary school din ma a ce yaro ya san yanda zai tsallaka titi ya san me ma'anar wannan layuka ya san menene ma'anar rike lasan ya tantar da irin wannan abubuwan kamata a ce duk akwai su a cikin manhajar ilimi.
A nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar sai kuma mako na gaba a madadin bakon namu Alhaji Bello Muhammad Babura da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Zuwa gaida baba yanzu kuma ga Sulemani Barma da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Jamhuriyar Nijar a wannan mako.
Zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta rawaito cewa kamfanin NBC na kasar Tunisia ya zargi hukumomin Nijar da karkata akalar kudaden gyaran hanyar zirga-zirgar tawa a Gadis Arlit. Akalla miliyan 22.4 na euro ne kamfanin Areva ya zuba a asusun gwamnatin Niger daga cikin miliyan 91 da ya kamata ya bayar a ƙarƙashin wata yarjejeniyar ayyukan haƙar uranium domin gyaran wannan hanya da ta lalace kwata-kwata. Sai dai shekaru bayan haka an rasa inda aka shiga da waɗannan kuɗaɗe in ji Le Courrier. Jaridar Levenement na cewa kungiyar Rotab ta sha hankulan kotun kula da kasafta kuɗaɗen ƙasa wato Cour des Comptes akan yadda ta ce jami'an kolin jamhuriyar Nijar na fatali da dokokin constitution a bisa la'akari da rashin bayyana wa kotun tsarin mulkin adadin dukiyar da suka mallaka kamar yadda doka ta wajabta wa manyan jami'an hukuma a ƙarshen kowace shekara. Jaridar ta ce idan ka leƙa shafin internet na kotun tsarin mulki za ka gane cewa in banda shugaban ƙasa ba wani babban jami'in hukumar Nijar da ke mutunta wannan ka'ida tun 2014. Jaridar L'Eclosion ta bayyana cewa matsalolin ta'addanci sun haddasa koma bayan tattalin arziki a yankunan Nijar da ke fama da tashe-tashen hankula kamar yadda aka gano alamun dulkushewar sana'o'in mata a irin waɗannan yankuna galibi masu sayar da abincin dare. Jaridar ta ce ba idan rashin ciniki dokar ta bacin da aka kafa a irin waɗannan garuruwa kan jawo 'yan tuwo-tuwo da makamantansu asara saboda dole ne kowa ya shige gida daga karfe 10 na dare lamarin da kan yi sanadiyar a koma gida kwallaye cike da kwantai. Mu karkare da jaridar IRN4 da ke cewa 'yan bindiga sun hallaka wani direba a ƙauyen Afsik da ke gundumar Adar Bisana kan hanyar Agadez zuwa Damagaram kafin daga bisani su arce da wannan mota mallakar ma'aikatar hulɗar ƙasar Jamus wato Cooperation Allemande ko da yake jaridar ta ce bayan 'yan sa'o'i 'yan bindigar sun fada hannun jami'an tsaro a wani lokacin da suke sintiri a dajin Arlit. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta madalla sai kuma rawi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Da Assalamu alaikum. Ni ne Mala Ibrahim daga Zaki local government. Raddin da Solomon da Lai Nisan al'adu da wasanni faɗa yana ina aka kashe gwamnatin da soja a Plateau. Saboda haka ya kamata shi ma ya gyara. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka. Gaskiya lokaci yayi da gwamnati ko kuma in ce mahukunta za su ajiye komai domin a tinkari al'amuran tsaron ƙasa don samawa al'umma ingantaccen tsaron da za su gudanar da harkokin addininsu da na rayuwarsu na yau da kullum cikin nutsuwa. Domin kuwa fa ana zaɓen shugabanni ne saboda su kyautata rayuwa da jin daɗin al'ummar ƙasa. Don haka mahukuntan Najeriya zama ba ta kama ku ba. Ya kamata ku sauya salon yadda kuke yaƙi da ɓangaren rashin tsaro a cikin ƙasar nan. Domin kuwa zaman lafiya ya fi dawa ɗan sarki. Ya Allah ka kawo mana zaman lafiya musamman ma a wannan yanki namu na arewa.
Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya ta Shehu Mai da Kasari zama sashen Hausa na VOA ga sakona nan ga ilahirai 'yan Najeriya musulmi da Kirista mata da maza da masu ji da mara ji ma'ana da masu ji da mara ji da kurmaye da wanda ba kurmaye ba. Yan uwana 'yan Najeriya mu kiyaye karɓar kuɗi hannun 'yan siyasa ba za su haihun mu na ɗa mai ido ba makaho za su haihun mu na bugu da ƙari za mu haɗa rami in bayaniya ba a bi mu da ƙasa wanda ya sai da 'yancin kai ne na kasa ƙuri'a ne na kasa ƙasa ne na kasa shugabanci tsaftatacce na gari mu yi ƙoƙari mu zaɓi shugabanni masu gaskiya da adalci waɗanda za su hakke mana lalitar gwamnati waɗanda ba za su yasashe mana kuɗi su koma ƙasashen turai suna kallon mu ga ko mu watsa labarai ba na wahalolin da muke ciki da gudun hijira. Yan uwa na kira babba gare ku mu yi tsaye daga ciyaman na local government mu zaɓi mutanen kirki mu zaɓi gwamna mutumin kirki mu zaɓi na majalisar jaha na mutumin kirki na majalisar tarayya mutanen kirki na majalisar dokoki mutanen kirki bugu da ƙari mu zaɓi shugaba wanda mun ga adali na ba duniya gaba ne ba ba tare kuɗi ba ba kuma ya kashe arzikin ƙasa ba mu tabbatar da mun wa ƙasar mu addu'a na cewa Allah shi doke mana hadari wanda a buɗe da wanda a rufe mu tabbatar da mun yi addu'o'i Allah ka samu kada ƙuri'a Allah ya tsaya mu ƙari lafiya mu tabbatar da mun wa ƙasar mu fatan alheri da sauran ƙasashen duniya da fatan Najeriya dai ce mu ma ɗaya ne kuma 'yan ƙasa ne Allah ka zamnar da ƙasar da Najeriya lafiya Allah ka wargaza duk wanda ka nuna wargaza da Najeriya don albarka alƙur'ani Allah ka taimaki Najeriya Allah ka samu zaɓe lafiya mu ƙari lafiya babban kirana na ƙarshe gare ku Najeriya mu yawaita addu'a yanzu kafin zabe Allah ya kaddace mu lafiya mu kare lafiya.
Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Hoto a Canada na duba yiwuwar ko za ta bayyana shugabar ka ta fara kamfanin fasahar nan na Huawei Bailey yayin da take jiran ganin ko za a miƙa ta Amurka domin a tuhume ta. Jiya Litinin kotun da ke birnin Vancouver ta ci gaba da sauraron shaidun kan Bailey Meng Wanzhou. A daren jiya Litinin shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana a gidan talabijin na ƙasar inda ya sha alwashin maido da zaman lafiya da yin alkawarin ba zai sake amincewa da irin tashin hankalin da ya faru a birnin Paris da sauran birane ba. Amma kuma ya ce ya fahimci takaicin shekara da shekaru da mutane suke fuskanta wanda ya haddasa zanga-zangar da ake kira Yellow Vest. Ministan muhalli daga kusan kasashen duniya 200 sun isa birnin Katowice na kasar Poland domin neman hanyoyin da za a bi domin amfani da yarjejeniyar Paris ta 2015 don tunkarar sauyin yanayi. Shugabannin kasashen duniya ba su halarci taron sauyin yanayi na wannan shekarar ba yawanci saboda tana buƙatar amincewa da hanyoyin da za a bi wajen aiwatar da yarjejeniyar Paris.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Ciki hadda shirin noma tushen arziki da Mustapha Nasiru Basari yake gabatarwa shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Kuna kuma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Yanzu a madadin Sarfilu da Solomon Abo da Dar Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.